daga birnin Washington DC sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mitar 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal, har ma da Alfa Radio na birnin Kumasi a kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da ranar Alhamis 14 ga watan Satumba shekarar 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To, wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia, Kuala Lumpur, ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yau Alhamis, akasarin su matasa maza. A can kasar India kuma kimanin mutane 19 ruwa ya cinye su sakamakon kifewar wani jirgin ruwa da yake makare da mutane a kogin Yamuna dake kudancin kasar a yau Alhamis. Jami'ai sun tabbatar da cewa ƴan ta'adda kungiyar ISIS sun fille kan wasu fararen hula kai guda biyu da suka yi garkuwa da su a yankin Afghanistan dake yawan tashi tashin hankula a yankin gabashin kasar a yau Alhamis.
To, Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Kasashen haɗin gwiwa yankin Sahel sun koka game da jan kafar da suke fuskanta wajen neman tallafin kuɗaɗe daga kasashen duniya, inda
kasashen Chadi, Mauritania, Niger, Burkina Faso da Mali sun dora wa shugaban kasar Mali nauyin gabatar da wannan magana a taron Majalisar Dinkin Duniya na makon gobe a birnin New York.
Haka kuma za ku ji an kammala taron wanzar da zaman lafiya da gidauniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin kabilin Najeriya ta a birnin Lagos. Taron dai
ya samu halartar wakilan kungiyoyin IPOB na ƴan Biafra da kuma na Arewaci da kungiyar Mayatta Allah da na yankin Oduduwa na kasar Yarbawa.
Haka kuma Jummai Alza ta kawo mana shirin sai bango ya tsage, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia, Kuala Lumpur, ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yau Alhamis, akasarin su matasa maza. Jami'an kashe gobara sun ce gobarar ta asuba a makarantar Darul Qur'an Ittifaqiya ta fara ne a dalilin kwanan ɗalibai a saman bene, inda ɗaliban ke bacci. Waɗanda suka mutu sun haɗa da yara maza 'yan tsakanin shekaru 13 zuwa 17 da kuma malamai guda biyu, waɗanda suka kasa fita saboda hanyar fita daga ɗakin guda ɗaya wuta ta mamaye ta, kuma tagogin ɗakin duk an rufe su da ƙarafa. Hakanan waɗanda suka gane wa idanunsu suka tsaya babu yadda za su yi, suna jin ihun yaran yayin da wutar take ci. An samu gawarwakinsu a dunƙule wuri guda a gefen ɗakin da ya ƙone. Jami'an kashe gobara sun ce akwai yiwuwar ɗaliban sun mutu ne sakamakon hayaƙin da suka shaƙa. An ce shi ɗalibai 18 daga gidan, 6 daga cikinsu an kai su asibiti cikin mummunan hali. Ana gudanar da bincike akan abin da ya haddasa wutar, amma jami'ai suna zaton wayar lantarki ce ta jawo.
A can kasar India kuma kimanin mutane 19 ruwa ya cinye sakamakon kifero wani jirgin ruwa da ya makare da mutane a kogin Yamuna dake kudancin kasar a yau Alhamis. Jami'ai a jihar Uttar Pradesh sun ce kwale-kwalen na ɗauke da mutane kimanin 40 zuwa 60, yayin da ya nutse a kusa da garin Bagpat. Kwale-kwalen a makare yake da mutane fiye da yadda ya kamata a ɗauka, da aƙalla kimanin mutum 30. An ce kimanin mutane 10 daga haɗarin, yayin da wasu suka ɓata wanda har yanzu ba a gansu ba. Hatsarin jiragen ruwa abu ne da aka saba gani a India sakamakon biris da dokoki da kuma rashin gyara jiragen ruwan da ake yi.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Jami'ai sun tabbatar da cewa ƴan ta'addan kungiyar ISIS sun fille kan wasu fararen hula kai guda biyu da suka yi garkuwa da su a yankin Afghanistan da ke da yawan tashe-tashen hankula a yankin gabashin Kunar a yau Alhamis. Gwamnan yankin Wahidullah Kalimzai ya faɗa wa Murya Amurka a yau Alhamis cewa Al'amarin ya faru kwanaki biyu a lardin na Manogi. Ya ce waɗanda aka kashe din ba su da wata alaka da gwamnati. Rashin kungiyar ISIS a Afghanistan a yankin Khorasan ya dauki alhakin yanka mutanen inda suka zarge su da cewa ƴan liken asirin Amurka ne. A shafin sa ne ya da labarai na duniyar gizo kungiyar ƴan ta'addar ta makala hotunan waɗanda aka yi garkuwa da su sanye da kayan ƴan fursunan Amurka ta Guantanamo Bay da aka yi ta cicikuce a kanta.
Rasha da Belarus sun fara atisayen sojoji a yau Alhamis wanda ya jawo damuwa ga ƴan kungiyar NATO sakamakon yawan sojoji da kuma yanayin atisayen. Ministan tsaron Rasha ya ce kimanin jami'an soji 12,700 ne yake cikin atisayen a wurare guda 6 a Rasha da Belarus. Game da jiragen saman yaƙi 70 da tankokin yaƙi 250 da kuma jiragen ruwan yaƙi guda 10. Ma'aikatar da ta bada sanarwar da ke cewa atisayen an yi shi ne don gwajin matakan tsaro kawai ba a ɗauka an auna akan wata ƙasa ko wasu ayarin ƙasashe ba. Major General Oleg Vonov, wani babban jami'in sojin ƙasar Belarus, shi ma ya bada tabbacin makamancin wannan ajiyar Laraba, inda yake cewa wannan aiki bai yi barazana ga makwabtan ƙasashe ko Turai baki ɗaya ba. Atisayen zai kai har ranar 20 ga watan Satumba ana yi.
To a yau din dai Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai gana da jami'an Burtaniya da na Faransa a birnin London domin tattaunawa akan ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba akan shirin ta na nukiliya da makami mai linzami. Sa'annan kuma ya halarci tattaunawar da ake yi tsaya za a yi yanayin da siyasar Libya ke ciki. Da farko Mr. Tillerson ya fara ganawa da Prime Minister Burtaniya Theresa May, to amma bai amsa tambayar manema labarai ba da suka rika yi masa akan Koriya ta Arewa da Libya a yayin da ya isa. Abubuwan da zai yi sun hada da zantawa da ministan harkokin waje Boris Johnson da kuma daraktan siyasa na Faransa Nicolas de Riviera. Ofishin Johnson ya ba da sanarwar cewar jami'an guda uku za su tattauna yadda za a tinkari halin tsokanar fada da matakan da gwamnatin Koriya ta Arewa take dauka ba bisa ka'ida ba.
Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis zai je kudu maso yammacin Florida domin jin yadda ake gudanar da ayyukan farfadowa daga bala'in mahaukaciyar guguwar Irma, kuma zai gana da wasu daga cikin mutanen da mummunan guguwar ta shafa. Tunda ya ayyana Florida a matsayin yankin da masifa ta shafa, matakin da ya sa jihar ta samu tallafin gwamnatin tarayya da wuri. Ana ci gaba da yunkurin farfadowa amma jami'ai sun yi kashedin su dauki tsohon lokaci kafin a gyara barnar da guguwar Irma ta yi wa wacce ta gargar tsibirin Caribbean da dama. Jami'ai na bincike ko rashin wutar safarar na'urar sanya daki ne ya jawo mutuwar mutane 8 a wani gidan kula da marasa lafiya tsofaffi a Hollywood, Florida. Gwamnar Rick Scott ya yi kira da a bincike ma'aikatan akan wannan abu da ya faru. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla, kasashen yankin Sahel sun kuka game da jan kafar da ake fuskanta wajen samun tallafin kudade daga kasashen duniya don kaddamar da ayyukan rundunar haɗin gwiwa da suka kafa da nufin tunkarar kungiyoyin ta'addanci. Dalilin da ya sa kenan shugaban ƙasar Mali ya fara wata ziyara domin neman shawarwarin takwarorinsa na wannan yanki kafin taron Majalisar Ɗinkin Duniya na makon gobe. Wakilin muryar Amurka a Mai Sulaimuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yankunan da suka sa gaba don samun yardar kasashen duniya su amince don taimakawa da kudaden gudanar da wannan runduna ta Jisen Sahel, kasashen Chadi, Mauritania, Niger, Burkina Faso da Mali sun dora wa shugaban kasar Mali nauyin gabatar da wannan magana a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na makon gobe a birnin New York. Saboda haka Ibrahim Boubacar Keita ya ziyarci Niger a jiya Talata a ci gaba da zagayen kasashe mambobin Jisen Sahel don har hado da shawarwarin da suke ganin za su gamsar da masu hannu da shuni, in ji shi.
Encore d'une voix forte, unie, solidaire, sans faille aucune, nous allions là-bas. C'est cela qui nous amène ici aujourd'hui.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu mai masaukin baki ya kara da cewa yakin da kasashen Jisen Sahel suka sa gaba magana ce da ta shafi duniya baki daya, kuma muddin ƴan ta'adda suka yi nasarar ruguza matakin da kasashen wannan yanki ke dauka, matsalar ka iya kutsawa zuwa kasashen yammaci. Saboda haka yace nauyi ya rataya a wayan kasashen duniya su bada gudunmuwa don ganin an dakile wannan matsala tun kafin ta bunƙasa.
Pour rendre opérationnel cette force conjointe, il est important que nos pays bénéficient de la solidarité internationale.
Kimanin miliyan 425 na dalar Amurka ne ake bukata domin tafiyar da ayyukan rundunar Jason Sahel a shekarar farkon kaddamar da ita. Saboda haka kowace daga cikin kasashe biyar mambobin kungiyar ta yi alkawarin bayar da miliyan 12 na dala, yayin da tarayyar Turai ta bada miliyan 50 na euro. Sai kasar Faransa da ta yi alkawarin za ta tallafa da miliyan 8 na euro a nan gaba. Saboda haka neman gudunmuwar kasashen duniya ya zama tilas. NG ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakuba wanne yake ganin akwai alamar haske a taron na birnin New York.
Mun san mutane za su kama saboda a hankali mutane za su gane. Ka tuna fa lokacin da aka fara zancen aza sojojin ga duk kasashen garin kasar na Turawa dibin suke ba zai yi ba. Wasu ma sun kiya cewa suke me yasa me ku. A hankali su ga mun yi mun ce za mu to sun gani kenan abin da zai tabbata kuma abin da yana da amfani. Muna ce musu akwai soza 13 da aka aika cikin MINUSMA wanda duk shekara ana ba su kudin dollar miliyar guda. Kuma yanzu an kashe musu wajen mutum 140. Kuma ba su ciyo nasara abin da ya kamata ba saboda tsarin bai kama bai daidai ba da halin da muke. Muka ce wannan kudi da ake badawa cikin MINUSMA mu an ba mu kashi guda cikin biyar ya ishe mu je mu yaki kuma ci nasara. Wannan kasashe masu jan kafa ba su da izinin su ja kafa.
Nasarorin da rundunar kasashen tafkin Chadi ta samar a yakin da ta kaddamar da Boko Haram ya sa kasashen Jason Sahel na cewa kafa rundunar haɗin gwiwa mai yawan dakaru 5,000. Sai dai rashin samun wata ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki kwatankwacin Najeriya da ke ɗauke da nauyin rundunar ƙasashen tafkin Chadi ya sa ƙungiyar Jason Sahel tara ƙoƙon bara wajen ƙasashen duniya, inji shugaba Isu Muhammadu na Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gai da Sallamu Muna Barma. A jiya ne aka kammala wani taron wanzar da zaman lafiya da wata gidauniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin kabilan Najeriya ta shirya a Lagos. Wakilin murya Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani.
Shi da wannan taro da wata kungiya mai zaman kanta mai suna Foundation for Ethnic Harmony in Nigeria ta shirya ya samu halartar wakilan kungiyoyin IPOE na ƴan Biafra da kuma na Arewaci da kungiyar Biyatta Allah da na yankin Oduduwa na ƙasar Yarbawa. Taron dai an shirya shi ne da nufin tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin kungiyoyi da kabilu daban-daban na Najeriya. To ko ya za a yi a tabbatar da zaman lafiya a tsakanin bangarori daban-daban na Najeriya musamman bangaren kungiyar Fulani tambayar kenan da naiwa Alhaji Salisu Bashankai sarkin Fulani Shagamu a jihar Ogun. Sai dai a waje daya wasu kungiyoyin na ganin cewa batun wanzar da zaman lafiya ko kuma taruka na zaman lafiya da ake gudanarwa akai-akai a Najeriya ba shi bane zai tabbatar da zaman lafiyan illa adalci a tsakanin shugabanni da kuma gwamnati, kamar yadda Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Support yake cewa
wannan mu a wurin mu ba shine mafita ba kuma ba shine maslaha ba. Abinda ya kamata gwamnati ta yi ma mutane abinda ya dace da su wanda zai tallafi rayuwarsu. Duk wannan abubuwan da kake gani tashi hankalin da kake gani ba wani abu yake haifar da su ba illa kawai rashi da yaman mutane yawa a hannunsu. Na farko babu wadataccen kuɗi a hannun mutane. Na biyu babu wadataccen lafiya a hannun mutane. Na uku babu wadataccen tsaro na al'umma wanda za a kula da lafiyansu da kuma dukiyoyinsu da kuma rayukansu. Su kaga duk waɗannan matsaloli suna da yawa. Amma idan kullun aka ce za a yi ta taro domin a samu zaman lafiya fa bai yiwuwa mutum yana fama da yunwa a cikinsa. Kai kuma da kake shugabana kana cin kashinka, kana cin kwanka, kana cin abinci su uku a rana, ni a rana ɗaya ma ba ni iya samun ma in ci masu daidin ba. So kaga duk waɗannan abubuwan mu muna kallon cewa gwamnati ya kamata ne ta yi wani abu wanda za ta tallafi rayukan ko kuma al'umman.
Rahotannin jaridu a Najeriya dai sun ruwaito kanin Nnamdi Kanu mai suna Prince Emmanuel Kanu, yana mai cewa fatan su shine na tabbatar da adalci a tsakanin al'ummomin Najeriya daban-daban, kuma kungiyar bata yadda da daukan makami ba domin fada. Babin Gerji Brown, Murai Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jami'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan zaure mun gayyato Brigadier General Usman Sani Kukashika, mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyi akan yaki da ƴan Boko Haram. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sale Bakuru Sabon Fegi a can da Maturu jihar Yobe ya yi tambayoyi guda hudu. Na farko akan wa'adin kwanaki 40 na kama shugaban ƴan Boko Haram a raye ko a kashe, da ya ce wa'adin ya kare ba a yi musu bayani ba. Sai hare-haren da ƴan Boko Haram ke ci gaba da kaiwa akan birnin Maiduguri da kewaye. Sai batun wasu ƴan Boko Haram da suke son su yi mubaya ga gwamnatin Najeriya. Daga ƙarshe sai tambaya akan cewa yana ganin an samu ci gaba kuma an samu koma baya a yaƙi da ƴan Boko Haram. To General Usman Sani Kukashika ya fara bashi amsa akan wa'adin kama shugaban ƴan Boko Haram, da ya ce rundunar soja ta kwashe kimanin sa'o'i biyu. Tana bayanin halin da ake ciki game da wa'adin kama shugaban na ƴan Boko Haram. Ga Brigadier General Usman Sani Kukashika zai ci gaba da yi mana bayani.
Magana da kake wadi cewar ko Litinin ta wuce akwai inda ƴan ta'adda suka je wasu kauyuka suka yanka wasu mutane. Eh, haka ne wannan magana haka take. Ina ganin na mance sunan kauyen kusa da can dai karamar hukumar Kwanduga ne a nan jihar Borno. To hakikanin gaskiya abubuwan da ake samu wani lokaci yanda ake yada labarai dole sai ka bi diddigi ka tabbatar da shin menene ya faru. A akan sami ɗaiɗaiki na ƴan ta'adda na Boko Haram da suke zuwa kauyuka neman abinci ko kuma wasu abubuwan masarufi suke kaima mutane farmaki. Yanzu hakan nan ma akwai wani ƙauye na tattare ne ko ina ne, akwai wasu tsarshi mutum hudu a ƙauyen babu kowa sai su ake zargin suna ba ƴan ta'adda bayani. So yadda duk kake ɗauka abubuwan kamar ba a yin abubuwa ana yi daidai gwargwadon hali, ba yanda za a ce sojoji suna ko ina a kowane lungu da kowane saƙo. Mafi a'ala shi ne idan har aka ji bayani a sanar da mu. Zancen a kayi maganar mu baya a ban ji ba, amma dai ina ganin kana maganar dangantaka ko alaƙa da cewar yanda haka sako ƴan matan Chibok da to na fahimta. Akwai zancen kace ƴan ta'adda na Boko Haram da suke baya a suke abin nan din ajiye makamansu. Ko kwanaki 69 sun ajiye makamansu kuma mun nuna ma duniya muna maraba da duk wani ko wani da ko duk wasu ƴan ta'adda da suka ajiye makamansu. Kofar buɗe take kuma ana ɗaukaka su da mutunci a duk da dai cewar shari'a za ta yi tasirinta, amma a hakikanin gaskiya a yanda ake su ƴan ta'adda suke yaɗa jita-jita ta cewar ana murzina musu ba haka ba ne ba. Akwai tanadi na musamman da aka yi yanda ake kula da su kuma har ma ana kai ga nuna musu aka yi koya musu sana'o'i. zancen kuma kokarin da ake ku haɓasa na ceto sauran yan matan secondary ta cibin da yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su. A kikanin gaskiya ana bakin kokari, a kodone lokaci mukan ji bayani. Abin da nake so in tabbatar ma da shi shine kodone lokaci ana kokari, kuma fata muke insha Allah ba ma su waɗannan yan matan ba duk wani ko wata da yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su an karbo shi an sada shi da iyalin shi.
To mutum na gaba matsaukai tambaya ko wa alaikum salam ka dan bude murya ko
sunana Suleiman Musa da Maturu.
To
tambaya ta farko shi ne yasa ne gwamnati ta fi damuwa da ƴan matan Chibok bata damu da sauran matan da ƴan Boko Haram da suke cikin ba. Sannan tambaya ta ce jin shi mu a jari hobi muna ɗaya da Boko Haram ko kuma ka musu da mu iya cewa ta cikin jita gari sun samu cikin Boko Haram. Amma har yanzu idan ka tashi daga Dimatsu za ka je jeji. Jeji suna walakanta mutane har akwai gurin da za ka samu ƙarfi. Wani ƙarfi da kai za ka zo direba da za ku ka ƙarfan su da yana kallon su su ce. Da sun ka je kan nema haka ne za a sauke yara ƙanana za a sauke tsofaffi a sauke mata. Duk ana yi sai za mu yi tafiya ta sai 9 kilometers wani gun ma za ka je 10 kilometers ɗaya. Kuma shi da kanka janar ma kwanan nan bai zu ba. Dade ba ya duwan nan hanyar.
To general ka ji tambayoyin nasa ko?
Eh ina ji na farko yake cewa me yasa aka fifita ceto ɗan matan Chibok kan sauran al'umma.
Ta
kiganin gaskiya ba sojojin Najeriya ina ganin sha'ani ne na ƴan jarida da suka yayata abin kuma kai ka sani abin da ya faru sata ƴan matan Chibok da aka yi wani abu ne da ba a taɓa yi ba a duniya. Dole hankalin mutane ya wanzu a wajen. Amma mu a yanda muke gudanar da ayyukanmu a sojojin Najeriya kowane ɗan Najeriya daidai yake da kowane ɗan Najeriya. Kuma daidai gwargwadon hali muna ba ƙoƙarinmu in kai la'akari da cewar mun kwato mutane sun fi 10,000 da waɗanda ƴan ta'adda na Boko Haram suke riƙe da su. Ka tuna hutun hijira 2009 suke wannan aiki nasu in ba waɗannan shekaru biyu da aka samu canji aka sami shugabanni waɗanda suka yi azama a ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda na Boko Haram. A hakikanin gaskiya ma ba mu bambantawa tsakanin kowane ɗan Najeriya. Ɗaya kenan zancen kuma magana da kake cewa ana muzguna mu mutane musamman ma tsakanin hanya da ta tashi daga garin da Maturu har ta Nihibiyu. Eh gaskiya ka faɗi haka ne cewar ina bin wannan hanya kuma ma nikan kwana akan hanyar ba ma ni kaɗai ba duka har da shugabanninmu duka. Wannan zargi da ake yi ban da tabbacin shi amma yanzu da ka faɗi insha Allah za a ɗauki matakai saboda shi komanda na runduna ta 27 wanda hurumin shi ne za a shaida mashi. Na tabbatar zai bi diddigin abin insha Allah za ka ga canji in dai haka ne.
To malami na gaba matsokai tambaya ko?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Bello daga nan cikin garin Damaturu. To tambaya ta da nake so in yi wa general shine akwai daga nan cikin mu garin Damaturu alhamdulillah mun samu sauki sosai. Akwai gurare da ake samun matsaloli na iskanci wanda idan ka je ka samu majority wa'anda suke daure wannan abu gindi jami'an tsaro ne. Idan ka yi kokarin hana yarinya yin abin da take yi na wanda ba daidai ba za ta iya kira maka soja ya zo har gida ya ci ma mutum. To me general zai iya gaya mana kowane irin mataki yake ɗauka dangane da irin wannan al'amari?
To wurin da ka faɗi ba suna ne?
Eh akwai
suna.
To ina so mai wani wuri ne ka faɗi sunan wurin?
kamar irin su Kandahar, irin su Zango, irin su akwai wani guri da ake ce masa Alai Maina, duk irin wannan gurare ake irin wannan
to bari general da baka ansa. General ka ji ko?
Eh na ji alhamdulillahi cewar an sami sauki a jihar Yobe gaba ɗayan ta ba ma wai garin da masu ruwa kawai. Kuma waɗannan abubuwa da yake magana cewar akwai wasu wurare da ake aikata aikin a sha ko ko wurin masha sannan kuma da alama mata na taruwa idan kuma aka yi musu wani abu sai su kira soja.
A takaice dai yana faɗin yana zargin sojojin ne ke aikata wannan aiki.
ta haka to abin da nake so ya gane shine na saurare shi kuma insha Allah za a bincika idan har muka tabbatar da cewa sojoji suna da hannu kan waɗannan abun za a yi maganin abu.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu General Usman Kuka Shega zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin na sai bango ya tsage. A huta lafiya.
To madalla a gayi da jimai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Liman Muhammad Mala Bajoga yace assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya shawara da aka bawa matasan Najeriya na dogaro da kai abin farin ciki ne ganin yadda aikin gwamnati yake wahalar samuwa musamman ga 'ya'yan talakawa. Yau aikin gwamnati ya zama sai dan mai kuɗi ko kuma dan wani kusan gwamnati. Fatan mu dai Allah Ubangiji ya sa matasa su gane dogaro da kai yafi tsammanin aikin gwamnati. Sai wasikar haɗin gwiwa daga Tanimu Inuwa Zangon Buji da Ismail Dallaji Zangon Buji suka ce salam VOA Hausa. Muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gyara mana wutar lantarkin mu na garuruwan Karnaya da Yalwa da Duru da Zangon Buji da kuma garin Dindibus domin koye watanni 5 kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana wayar wutar lantarkin mu. Sai sako na gaba yace kafa dokar ta baci da gwamnatin jihar Abia ta yi biyo bayan wani hatsaniyar ta barke a jihar. Wannan matakin da gwamnatin jihar ta dauka yayi daidai. Ina fatan gwamnatin jihar za ta dauki mataki akan duk mutumin da aka same shi da hannu dumu-dumu a cikin wannan rikicin. Sako daga Alhaji Abbas Baffaci Ledi jihar Bauchi Najeriya. Sai sako daga Yakubu Abdullahi Dambam da Alhaji Mustafa Shamadu Dambam da Bala Muhammad Dambam. Suka ce salam VOA Hausa. Dan Allah ku mika mana kukan ga gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da ya taimaka ya kara gina mana dakunan kwantar da majinyata a asibitin General na garin Dambam. Dan a gaskiya dakunan sun yi kadan inda har a wani lokaci ake kwantar da majinyata a ƙasa a sakamakon rashin wadatattun dakunan. A kona gaba yace hakika akwai buƙatar a dauki kokarin matakin magance yadda wata kabila za ta sha iska ta rinka kashe wani jinsin al'umma da kone dukiyoyin su. Haka kurum domin biyan wata buƙatar ƙashin kansu daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To wata gobara da ta tashi da sassafe a wata makarantar addini mai zaman kanta a babban birnin Malaysia Kuala Lumpur ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23 a yau Alhamis akasarin su matasa maza. Jami'an kashe gobara sun ce gobarar ta asuba a makarantar Darul Qur'an Ittifaqiya ta fara ne a ɗakin kwanan ɗalibai a saman Bene inda ɗaliban ke bacci. Waɗanda suka mutun sun hada da yara maza 'yan tsakanin shekaru 13 zuwa 17 da kuma malamai guda 2 waɗanda suka kasa fita a saboda hanyar fita daga ɗakin guda ɗaya wuta ta mamaye ta kuma tagogin ɗakin duk an rufe su da ƙarafa. A can ƙasar India kuma kimanin mutane 19 ne ruwa ya cinye su sakamakon kifewar wani jirgin ruwa da yake makare da mutane a kogin Yamuna dake kudancin ƙasar a yau Alhamis. Jami'ai a jihar Uttar Pradesh sun ce kwale-kwalen na dauke da mutane tsakanin 40 zuwa 60 a yayin da ya nitse a kusa da garin Baghpat. Kwale-kwalen a makare yake da mutane fiye da yadda zai dauka da akalla kimanin mutum 30. An ceci kimanin mutane 10 daga hadarin a yayin da wasu sun bata ba a su ba. Jami'ai sun tabbatar da cewar 'yan ta'addan kungiyar ISIS sun fille kan wasu fararen hula kai guda 2 da suka yi garkuwa da su a yankin Afghanistan da ke da yawan tashe-tashen hankula a yankin gabashin Kunar a yau Alhamis.
To madalla masu raron mu anan miki ka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku damar kiran waya domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bisa abin da ke faruwa a kudu maso gabashin Najeriya na neman kafa ƙasar Biafra, wacce rawa jama'a za su taka don warware matsalar, muna son mu ji ra'ayinku akan wannan. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausa da ya ce na gabatar da shirin da kuma Julie Leather Scrushen wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. da kuma injiniyan mu na Malam Zabir. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman Maryam da Safinatu nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.